sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rasha ta kai farmaki da makami mai linzami a babban birnin Ukraine da wasu birane a jiya Asabar, a daidai lokaci da Moscow ta ce dakarunta sun share yankunan birnin Mariupol, kuma wasu tsirarun mayakan Ukraine ne suka rage a cikin wata masana'antar sarrafa karfe a birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa da aka masa kawanya. Ba a iya tabbatar da ikirarin da Rasha ta yi cewa ta mallaki birnin Mariupol, wurin da aka gwamza fada mafi muni da kuma bala'in jin kai. Wurin zai kasance babban birni na farko da ya fada hannun sojojin Rasha tun bayan mamayar ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jiya Asabar cewa lamarin da ke faruwa a birnin da aka yi wa kawanya na ci gaba da zama mai muni, kana Kyiv na tuntubar masu kare birnin kulli yaumi. Ma'aikatar sojan kasar Mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama, ciki har da wani mayakin jihadin Bafaransa ɗan Tunisiya, a wani farmaki ta sama a tsakiyar kasar ta yankin Sahel. Sojojin sun kai farmaki ta sama sau biyu a ranar Alhamis a kan 'yan ta'addan a cikin dajin Gangwal mai tazarar kilomita 10 daga ƙauyen Mura, a cewar babban hafsan soja a wata sadarwa ga 'yan jarida. Waɗannan hare-haren sun ba da damar kawar da wasu 'yan ƙungiyar ta'adda ta GSIM, babbar ƙawancen jihadi a yankin Sahel, ciki har da Samir al-Burhan, ɗan ta'addan Faransa nan ɗan Tunisiya. Ma'aikatar sojan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne daidai da bayanai da ta samu a kan wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta ce za ta ƙarfafa mayakan ƙawancen GSIM kana ta taimaka musu bayan sun sha kashi a ƙauyen Mura. Papa Roma Francis ya halarta amma bai jagoranci wani taron bikin Easter a cocin St. Peter's Basilica a daren jiya Asabar ba, mai yiwuwa saboda ciwon kafa da yake fama da shi wanda ya tilasta masa takaita wasu ayyukansa. Babban limamin Italia Giovanni Battista Re shi ne ya maye gurbin Papa Roma a matsayin babban mai hidimar bikin, wanda ya hada da jirin gwano a cikin tsananin duhu da ke tsakiyar babban cocin Krista da duniya. Papa Roma ya zauna a gaban taron basilika a cikin wata fara babbar kujera ta gefe, kuma da alama yana lura. Fadarsa ta Vatican ta ce zai karanta sharhin littafi mai tsarki daga baya a cikin ibadar. Duk wanda zai jagoranci taron ibadan, wanda ya sami halartar mutane 5,500, zai buƙaci dogon tsayuwa a lokacin rera waka da karatun bishara da kuma gyare-gyare a kan membari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran KCNA na ƙasar Koriya ta Arewa ya bayyana a yau Lahadi cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya shaidi gwajin harba wani sabon nau'in makami da nufin bunƙasa makaman nukuliyar ƙasar. Sabon nau'in makamin yana da matukar ma'ana wajen inganta ƙarfin wutan harba manyan bindigogin atilari masu cin dogon zango da kuma inganta hanyar sarrafa makaman nukuliyar demokaradiyyar mutanen Koriya ta Arewa, inji kamfanin dillancin labaran na KCN. Kamfanin dillancin labaran dai bai bayyana lokacin da aka gudanar da jarrabawan ba, amma sai bayan kwana guda kafafen yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa suka bayar da rahotanni akan ayyukan da shugaban ya yi. Gwajin na baya-bayan nan dai na zuwa ne kasa da wata guda bayan da Koriya ta Arewa ta sake yin gwajin makamai masu linzami a karon farko tun shekarar 2017. A ƙarshe, ambaliyar da ta yi ɓarna a gabashin ƙasar Afirka ta Kudu a jiya Asabar, ƙasar ta sake fuskantar ƙarin ruwan sama bayan da guguwa mafi muni a tarihi ta afkawa ƙasar ta kashe mutane kusan 400 tare da barin wasu dubban ba su da matsugunai. Ruwan ambaliyar ya mamaye wasu sassa na birnin Durban da ke gabar tekun Kudu maso gabashin kasar a cikin wannan mako, inda ta yi kace-kace da hanyoyi tare da lalata asibitoci da share gidaje da kuma tarin mutane da suka makale a ciki. Jami'an agajin gaggawa a Kudu maso gabashin lardin KwaZulu Natal, inda lardin na Durban yake a kusa da gabar tekun Indiya, na cikin shirin kota kwana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna gabar da tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad yake amsa tambayoyi akan tallafin man fetur da bayanan mahalarta zauren. Tashi daga tambayoyi da kuma amsoshi da shawarwari. Ku biyo ni.
Akwai subsidy. Landing cost da jirgi ya sauka 282 naira ne. Wannan kenan. So yaya Hassan, Liberty na gama da kai. Sai wai wasu sun ce an sace kudi an dawo da su. Kudaden da aka ce an sace, ni dai na san ba a mai girma a bace Allah ji kanshi bai sata ba. Kudade ne lokacin suna yaki da Nigeria da America, yace a daina kai kudi America aka sa, amma yanzu an ce a bata loot. Kudaden nan an dawo da su. Naji Attorney General yace kudaden nan an yi rejecting nasu into the budget. Yayi magana shekarun jiya wancan. So saboda haka duk tambayoyin da aka yi bari let me wind up. Barista question uku da yayi. Na farko yace yayi alƙawari cewa bai san subsidy ba, yau yana son ya cire kuɗin mai. Gaskiya ne za a cire tallafin nan don bai san yanda situation din yake a lokacin ba, sai ka shiga gwamnati. Ya zo ya ga ba kuɗi, kuma dole ne a nemi kuɗi a yi wasu ayyuka da su. Shi ya sa ya yi wannan, amma wayanda za su fi ba shi mai nasara ansa sai advisors na shi wanda suke kusa da shi. Menene ya sa tsaya jamar mai ba magana a zo a yi magana bane, muna attacking juna. We need to understand ourselves. Dukan mu we are working towards yaya za mu yi a samu sauki a Nigeria da mafita. Maganan da yi na refineries, kamar wanda ya ce an kore ni, ba korana ba, na ci a zuwa ya adalci ne. Kuma na tsaya kan adalci ɗin, inda wani ne zai anshi kuɗin kuma zai zaunan ba zai yin ba. Amma gashi Allah bai banne ba, don na dira man ɗan kasuwa ne kuma ɗan jarida ne. Saboda haka maganan gyaran refineries, past government but an so ma a sayar da refineries ɗin nan. Allah ya ji kan Eraduwa, shi ya zo ya ce ba za a sayar ba. Lokacin Obasanjo ya ce za a sayar da su, har ya shirya mutane uku za a sayar ma a kasan nan. Ya ce Eraduwa ya zo, Allah ya kawo shi, ya ce a'a. Gwamnatin zai sayar, an yake shi. Mu ɗin nan har zanga-zanga na yi hanyar Kaduna refinery, muka ce ba zai yiwu a sayar ba. Wori ta ce filinta da aka gina refinery a zo a cire, amma su ba za su ba da fili ba. Haka aka bar shi. Gwamnatin nan ta adalci ta ce ita ba za ta sayar ba. Za ta gyara kowane refinery din nan za su dauki shekara 100. Sun yi operating 40 years. In aka gyara equipment din one by one za a samu sauki. Wa'annan investors sun shigo sabon company na PIB, masu modular refineries sun yi nasu, kaga competition ya shigo, dynamics na kasuwa. Wallahi wani wajen wani ba za a je kamfanin shi ma a sayi mai ba. Wani zai dinga sayowa, ko da ya samu 200,000 ne zai sayar ya je ya sake dawowa. Ya je sai wani ba sai ya jira har abun nan ba. Saboda haka maganan cire tallafi daga karshe, kai maganan wasu kamaras a IC, muyi maganan sojoji da navy da abun nan security agencies gubatattu da ma wasu ma'aikatan ma na NPC din da custom, sai gwamnati ta tashi tsaye an bincika su wane ne wayannan kudaden da ake karawa akan subsidy bayan landing cost. Daga ƙarshe muna neman gwamnati ta tura bill zuwa National Assembly, sai ta ce to PIB yanzu NNPC shi ya sa hannu, yanzu NNPC tana cin gashin kanta, kuma an ce independent ce ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba, riban nan a kawo ma 'yan Najeriya aiki da shi. Shi ne yanzu tun August da ya gabata sabon kamfani ne. So saboda haka mu ba su wannan dama. Gwamnati kuma an ta tura bill, in an ce ma 1 billion ne per annum subsidy, sai ta sa hannu a nemo kuɗin a bada subsidy. Amma komin so nan gaba, ko ba yi shi yanzu ba, dole ne determining factor na mai shine international market. Me zai gyara tattalin arzikin ƙasarmu? Industries, noma, sannan kuma a daina kashe mu. Daga ƙarshe labarin da muka ji tun 60s aka ce arewan nan za a zo a wargaza ta akwai mutane da yawa wanda muka san akwai tsofaffin sojoji akwai ƴan siyasa akwai mutane daga waje wanda suke son su warga arewa ce mu muna da yawa kuma shine determining factor namu na wajen siyasa wanda muke son a zaba shi za a zaba in kuka gani jirage yana sauka dajijjika ana kai musu weapons ana kai abinci cikin dajijjikan arewa me ya shugabannin arewan suke yi shi yasa nace na yarda da masari da yace kowa ya je kare kanshi ba zai yiwu kana cikin gidanka a zo a taushe ka a yanke ka a yi fyaɗe da matanka a kwashe maka dukiya a tafi da shi haka musulunci ya nuna mana Allah ya ce cikin suratul ma'ida ku je ku tanadi amma most waɗanda suka yi ritaya da shugabannin mu sun failin namu ko mun ki ko mun so sai mun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun kwato ƴancin mu yanzu ƴan ta'adda a nan faskari da side din Shiroro wajen gwada zuwa Kagara sun sa tuta a Zamfara gashi nan kota ina wajen Sokoto wajen Turji an sa tuta a cikin Najeriya mu da muna jin bom 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 ne bom din da gwamnatin nan ta zo bom ya yi sauki suka yi metamorphosing zuwa bandits da kidnappers agode muku mu yi addu'a Hajiya Maryam muna nan da ke wata rana nan so mafitan shine kawai mu ba gwamnatin nan dama mu ba NNPC dama a fitar da mu cikin kangin da muke nagode kwarai
idan ribayar abinda za a yi in Allah ya yarda daga ok daga ai ba komai dan akwai Hajiya Sa'adatu mun manta ta mai ta tafi ta tasare da damar magana shi ma injiniya Ishaq shi ma mun gode na lura ya fasa maganar duk mun gode dama mun gama da wannan Aminu Tahir Goggo kai dama dan jarida ne ba magana ba ta kare to idan daga barista mai nasara Goggo Umar za mu tashi in Allah ya yarda domin shi kuma irin ilimi da Allah ya bashi don haka zama da shi babban abu ne ka samu kai minti biyar da barista bare ba ka awa daya barista mai nasara
to jama'a assalamu alaikum wannan matsala ce da ta shafi ƙasa kuma shawara ce muhimmiya wadda in gwamnati ta dauka to babu bukata a ƙara kuɗin man fetur babu bukata duk wani wasan kwaikwayo da ake da sunan kalma tallafi idan muka dauki sashe na 14 da na 16 da na 19 na tsarin mulkin Najeriya to akwai hanyoyi da za mu samu mafita guda biyu hanya ta ɗaya ita ce sashi na 12 na tsarin mulkin Najeriya ya ce duk wata yarjejeniya da shugaban ƙasa ko wani jami'in gwamnati na Najeriya zai sanya da wata ƙasa ko wani kamfani ko wata ƙungiya to ba za a iya amfana da wannan yarjejeniya ba har sai idan an ɗauki wannan yarjejeniya an kai ta majalisar dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukunsu sun yi muhawara sun amince da ita to sannan za a iya samun alfanun wannan yarjejeniya din shugaba Muhammadu Buhari ya kashe kusan shekara biyu yana zagayawa kasashen duniya ya sa hannu sosai akan kuɗaɗe na Najeriya da aka sace aka aje can wasu tsagwaron kuɗi ne ruwansu wasu hannayen jari ne wasu kamfanoni wasu kadarori to duka gwamnatin kasashen nan sun amince za a dawo da su a Najeriya bayan sun amince za a dawo da su ana tafe magana takicin yawa dalili ɗaya ne har yanzu ministan shari'a bai tattara waɗannan bayanan yarjejeniyoyi da aka yi ba aka kai majalisar ƙasa ta tarayya mai amfani da alfarmar auren zobe tsakanin ƴan majalisa da bangaren shugaban ƙasa su sa hannu don mu mori wannan ba to tunda ba su sa hannu har yanzu ai moruwan nan ba akwai bukatar shugaban kasa ya gaggauta matsawa akai waɗannan yarjejeniyoyin a sa hannu amma kamin akai ayi gyara daya gyaran da za a yi shine duk waɗannan kuɗin kada su dawo Najeriya a matsayin kuɗi, domin sun dawo a ji hure hujaji ake sa, wasu na sanya tasar zinariya a ƙasa su tara su yi gaba da ita. Yarjejeniya za a yi da ƙasashen nan, ku zo kuɗinmu kaza da yake ƙasarku, ku gina mana matatan man fetur guda kaza a doron Najeriya mu gani. Ku zo kuɗin nan namu da yake ƙasarku, ku yi amfani da na'urorin zamani a tono mana mai da muke da shi a waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza. Ku zo ku yi amfani da wannan kuɗin namu. Ku zo, muna da ma'adanai 143 a ƙasa. Mu ne ƙasa ta biyu wadda ta fi kowace ƙasa arzikin da ke ƙasa a duk duniya. Saboda duk arziki yana tsakanin hamada ne zuwa teku, kuma muna da shi. Muna da ma'adanai daban-daban, muna da lo'o-lo'o, muna da zinariya, muna da uranium na nuclear, ga sunan daban-daban. To, idan aka yi shi wannan shiri, mutanen nan suka zo suka kakkafa mana refinery da sauransu. Kaga magana a ce za a yi dakon man fetur, magana a ce za a je ina, magana za a ce za a fitar da danyen man fetur, a ta ce magana duka wannan zai kau. Za mu samu wannan ya kau, kuma bukata a ce za a cire wani tallafi ko za a ƙara mai, ba zai taso ba. Na biyu kuma shine mu yi amfani da wannan dama mu kafa sauran wurare. Misali, za mu iya amfani da wannan dama a ce kowace jiha ta arewa a yi mata kamfanin takin zamani ɗaya, kowace headquarter jiha a yi mata hanyar taragon jirgin ƙasa. A amfani da waɗannan kuɗin a zo a bunƙasa mana hasken wutar lantarki a ƙasar nan, domin masana'antu su dawo, matasa su samu aikin yi da sauransu. Idan aka yi wannan, to zai yi kyau. Sannan na biyu, idan gwamnati ba ta so ta sa jari, idan gwamnati tana so ne kuɗin nan da za a kawo kawai ta tara kawai a yi harkokin siyasa ko wasu abubuwa da su, kamar yanda ake ta safa da Marwa kowane wata ana zuwa ana ciwo bashi, kuma ba mu gani a ƙasa ba. Idan abin da ake so a yi kenan da kuɗin mu na waje, a je majalisar ƙasa a sa hannu, a je a anso kuɗin a taho a yi koma menene. Amma ɓangaren harkar man fetur da ma'adanan ƙasa, mun ne shirya yarjejeniyoyi da ƙasashen duniya su zo, kamfanonin su manya-manya su zo, a ba su lasisi da yarjejeniya cewa ku zo ku binciki mai da muke da shi a Bida, ku binciki mai da muke da shi tsakanin Bauchi da Gombe, ku haƙo ku kafa masana'anta matatan man fetur. Idan kun taho kuna da kashi kaza, Najeriya na da kashi kaza. Idan an yi wannan, mun samu ƙarin kuɗin shiga, mun samu ƙarin yawan kuɗin man fetur, mun samu kuma ƙarin hanyoyi wanda za mu samu yanda za a ɗauga rayuwar jama'a. Wannan su ne shawarwari biyu da zan ba gwamnati a matsayin yanda za a inganta lamarin madalla.
To, daga ƙarshe ina son ba da shawara ga shugaba Muhammadu Buhari. Na zo nan yau ina kare gwamnati, ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari. Waɗannan ministoci ban ce duka ba 80% wanda ya ba ayyuka suka ƙi ya kore su, ya kawo mutanensa wanda suka dinga cewa canji. Ba mu san su ba, waɗannan ɗin, we don't know them. Amma waɗanda suka dinga cewa canji 2002 aka zo aka yi ta gwagwarmaya, ba inda ba mu shiga ba ƙasar nan da mota. 2003, 2007, 2011 ne aka fara amfani da jirgi, amma by roads ba inda ba mu bi ba. To, saboda haka wayanda aka ba MD, aka ba su director, aka ba su pastor, ba mu san su ba, ba su yin aikin, shi yasa mutane suke kuka. To, shikenan.
In Allah da mun kawo ƙarshen wannan taro na zoren BOA kan batun nan na riwar ƙarin farashin man fetur bayan cire dukkan tallafi. Mun gode wa dukkan jama'a da suka halarci wannan zauri. Muna fata Allah ya kai mu lafiya wani zauren, mu sake dawowa da wani sabon darasi wanda kuma za mu sake tattauna kamar yadda aka saba. Ina ganin idan akwai wasu abubuwa daga baya ko wasu darussa da mutane ke son a tattauna kansu, za su iya sanar da wannan ofishin Allah da za a duba, saboda da duka jama'a yake tafiya a wannan ofishi na sashen Hausa na muryar Amurka, wanda shine zance ita ce cibiya, babbar cibiya ta muryar Amurka da ke Najeriya. Don haka duk wani abu da ake da wasu ra'ayoyi ma, yanzu kusan an shiga shekara ce ta musamman a demokuraɗiyar Najeriya, wato shekarar da take jajiberin watannin zaɓe za a ce. To, in Allah ya da watakila nan gaba kafin dai lokacin zaɓe za mu a cikin zaurin biyoyi hajji, yana ga ya kamata za mu yi a kan abubuwan da suka shafi demokuraɗiyya. Allah ya nuna mana wannan lokacin. Ta hajjiya Madina Dauda za ta gode wa dukkan waɗanda suka halarta da kuma ma'aikatan wannan ofishi.
To, jama'a, mun gode da kuka zo wannan zauren mun gode da kuka amsa gayyata kuma a kullun bana mantawa nakan ce da bazar ku muke rawa idan ba ku nan babu wannan cibiya ta muryar Amurka saboda haka ina fata a duk lokacin da muka sake gayyatar ku za ku sake zuwa mu zauna mu tattauna abubuwa da suka dame mu a matsayin mu na al'umma a kasar mu Najeriya domin kuwa kamar yadda muka saba yi a nan idan muka yi muhawara ko kuma muka tattauna akan wani maudu'i ko muka yi muƙabala mukan dan kawo shawarwari to a yau ma dai mun yi haka mun kuma kawo shawarwari kamar yadda Dr. Barista mai nasara Kogo Umar ya karasa mana wannan shiri to a madadin abokan aiki manya-manyan injiniyoyinmu da Benjamin Gawon da Awali Salihu da Halima Abdurrauf da Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma shi Malam Nasiru wanda ya riga ya sallama da ku nagode muku ai dukan ku nagode muku kowa da yazo nagode muku duka wallahi dan kuna ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske idan muka gayyace ku nan kuka zo bayanan da kuke yi yakan mana dadi kuma in ba ku manta ba ai bayan an sa shi yanzu a dandalin sada zumunta na Facebook muka dan kacalcala shi minti 15:00 duk Lahadi karfe 8 muna sake maimaitawa insha Allah saboda haka muna godiya kwarai kwarai da gaske a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da sauran abokan aiki na dake nan ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin Rayuwar Birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini business fruit wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi ga ta nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
Assalamu alaikum sunana Goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
ni yar Plateau ce
jihar Plateau a ina jihar Plateau
ni yar Lantan ce
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su
to kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business ku kade ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba su san yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ba ki sha'awar zuwa garin Abuja ki wannan kasuwanci da kike yi ki bar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba nazo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta
to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki
gaskiya a Najeriya yanzu gabaki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna dai yi ne kawai Allah dai zai taimake mu, da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mun kai su da su. So ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kamar ake jarinki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa?
Kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai wani kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka?
To da kam a rana muka yi kai 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dipen yanda muka samu, amma mun samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya, kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
Anguwajikwe?
Yes, Jikwe first street. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar moto ne yanzu daga Jikwe da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara dai muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,250. Yeah, depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.